sauraro, barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shi ne shirin kashi na 24 a yau 20 ga watan August shekara ta 2024, wanda ya daidai da 15 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijira. Muna yi wa Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan kai barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama ta ce malam tana neman addu'a a wurin ta saura sati biyu, amma sai take ji zuciyarta tana tsinkewa saboda yadda take jin wasu suna korafin zaman su na aure, sai take jin ita ma kamar hakan ne zai faru da ita idan ta aure. Shine take neman addu'a.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlullah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yan uwana masu sauraron mu da kallon mu a fadin duniya gaba daya, barkanmu da yammaci, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana mai albarka, a wannan lokaci mai albarka don ci gaba da amsa tambayoyi na ƴan uwa ma'aurata da zamantakewa da kuma bayar da shawarwari akan zamantakewar auratayya a yau da gobe. Ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma sallama. Wannan baiwar Allah addu'a take nema cewa lokacin aurenta ya zo, to amma takan ji zuciyarta tana tsinkewa, tana buƙatar a yi mata addu'a, Allah ya bata sabati. Na farko muna miki addu'a, Allah ya taimake ki, abin da yake damunki Allah ya yi miki. Kuma muna roƙon Allah madaukin sarki wannan faduwar gaba da kike ji, Allah ya yaye miki shi ya kuma warkar da ki. Amma ba laifi za a iya baki shawara, wannan faduwar gaba da kike ji yana da alaka da labarai na ban tsoro da ake baki akan abin da ya shafi harkar aure. To dole idan mutum an bashi labari mara daɗi, labari mai firgice mai ban tsoro, dole ya rinka tunanin abin da zai iya samun sa na damuwa, to shine gaban ki din yake faduwa. Amma me maganin wannan abu? Yawan karatun Alkur'ani da kuma yadda da kaddara, kuma ki gaya zuciyarki tunda ke da kanki kace kina so, kika ce kin aminta, kika ce kin yadda. To me na faduwar gaba, kuma me na tsorata, me kuma na damuwa? Bai kamata ki damu kanki, bai kamata ki dada hankalin kanki ba. Insha Allah za ki aure da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Akwai matsaloli da suke faruwa wanda wani lokacin su ma'aurata sukan tsorata, sukan, musamman dai mata, in za su je gidan aure suna shiga tsoro ba don komai ba, saboda wata ɗabi'a da mutanen mu suke da ita ta banza mara amfani. Maza suna zuwa suna shan maganin ƙarfin maza, suna amfani da magunguna wanda suke jikkata su kuma gigita su kuma wahalar da ƴaƴan da suke aura, wanda mun sha yin bayani akan wannan. Akwai cutarwa a shari'a, akwai kuma zalunci a ciki, bai kamata a rinƙa yi ba, bal ma zai iya zama haram da abin da za ka yi ka cutar da wani. To Allah bai yarda da shi ba, kuma akwai haƙƙi a kai. Sannan a daina ba wa mata tsoro akan harkar aure ɗin, a rinƙa gaya musu alheri, a daina gaya musu sharri. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa ita ma bayan sallama take cewa don Allah idan miji baya sauke hakkin iyalansa dangane da cinsu da shansu da sutura, kuma tace ba shi da aikin yi, idan ma ya samu aikin kwana biyu sai a kore shi saboda halin daukan abin da ba nasa ba. Kuma idan an biya shi tace ba ta sanin inda yake kai kudin nasa. Ita kuma idan tace za ta gidansu ba za a bar ta ta tafi da ƴaƴanta ba gidansu, kuma yaran mata ne kanana su uku kanana, shine take cewa za ta yi da wannan aure kuma ya za ta yi da iyayenta.
To wannan dai baiwar Allah yana nuna cewa dai ta aure barawo, shine kurin abin da yake bayyana. Ta aure miji wanda yake barawo ne, ta aure barawo. Akwai magana akan hukuncin auren barawo. Abu na biyu, baya sauke nauyi, ba ci ba sha, baya iya kulawa da iyalinsa. Abu na uku, duk aikin da ya je nema sai an kore shi aikin saboda satar da yake musu, yana daukan kayan da ba nasa ba. Ita wannan mata tana da ladabi, in ka lura da uslubin zancen da ta kawo da magana da ta faɗa, tana da tarbiyya. To gaskiya bai halatta ki zauna da mutumin da yake barawo ba ne, matukar an tabbatar yana sata yake yi ya kawo miki kici kisha, bai halatta ki ci gaba da zama da shi ba. Daya kenan. Abu na biyu, laruran auren, daukan nauyin auren yau da gobe din baya iya yi. To dama ai ana auren mutum ne don saboda me zai dauki nauyi, to baya iya daukan nauyi. Duka waɗannan dalilai guda biyu sun halarta miki ki kashe wannan aure, sun halarta miki ki rabu da wannan mutumin, ki nemi wani bashi ba. To amma ta faɗi wata magana a ƙarshe, shine matsalar yara ƙanana. Yara ƙanana mata har uku. Idan kina ga in kin kashe auren bayan rabuwa da shi, ƴaƴanki ba za su tozarta ba, za ki samu yadda za a kula miki da su ko ki kula da su, to ki rabu da mutumin nan shefa alkhairi don ki zauna rayuwa mai inganci. Kuma gaskiya zan gaya miki, matukar ubansu barawo ne, to ko da bayan sun girma ne in za su yi aure da ƙyar su auru, ko ma sun auru dai za a daɗe wataƙila kafin su auru, saboda duk inda aka zo aurensu a ce ubansu barawo ne. To kin ga tara zuri'a da irin wannan mutumin yana da haɗari ƙwarai-ƙwarai da gaske. To amma ba za mu ce ki fita daga auren yanzu kai tsaye ba, saboda ba mu san yanayin da ke ciki ba, wataƙila ba wanda zai kula da ƴaƴan, ba inda za a riƙe miki su, ko kuma idan kin bar auren zai ƙwace ƴaƴan kuma ya je ya gina su akan wannan rayuwa marar daɗi. To banda kina zaune kina kulawa da su, kina haƙuri, ai ta yi mai addu'a Allah shirya da shi, kuma ai ta gaya masa haɗarin yanayin da yake ciki. Amma matuƙar kin samu hanya, to ki kashe wannan aure ku rabu lafiya, ya je can ya tasace tasacensa Allah shirye shi, ke kuma ki je ki aure wani miji salihi ba shi ba, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana so mallam ya faɗakarwa akan maza masu zaluntar matansa na aure, suna neman matan banza a waje, alhalin suna wulaƙanta na gidan, kuma na gidan su suke musu hidima.
To wannan masifa ce da yawa daga cikin mata suna fuskantar ta, shine larurar wato neman mata da wasu mazaje suke da shi. Da yawa daga cikin mata yau suna kukan mazajensu suna neman mata, kazantaccen neman mata, ba wai hira da mata ko chatting da mata ba, a'a zinace-zinace da matan banza. To duk wanda Allah ya jarabe ta da irin wannan miji, to gaskiya ta shiga tasku, ta shiga damuwa, kuma rayuwanta yana cikin haɗari, saboda ko shakka babu zai je ɗebo miki mummunar cuta ya kawo miki, ya dasa miki ita, ya kashe ki kina tsaye, ciwon zamani ya zo ya shiga jikinki, ki zo ki halaka, ki bar ƴaƴanki su zama marayu. Ya halakar da kansa shi ma halakar da ki. Da haka muna faɗa muna maimaitawa, duk matar da mijinta yake neman mata, to ta san falalle yadda za ta yi ta tabbatar ya daina neman matan nan, ta hanyar nasiha, ta hanyar haɗa shi da na gabar shi, ta hanyar neman abokanansa na ƙware su yi masa nasiha, ta hanyar yi masa addu'a, ta hanyar kuma ɗaukan mataki. Kuma ku maza ya kamata ku ji tsoron Allah, maza masu neman mata, maza da suke da aurensu na sunna amma suna zuwa suna neman mata na banza, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ku daina tuzartar da iyalanku, ku daina cin mutuncin matarku, matanku. Don duk mutumin da zai je yana neman mata a waje, to yana cin mutuncin matarsa ne, yana gaya wa wannan matar ta banza cewa matarsa bata isa ba, kuma matarsa bata gamsar da shi ba, kuma bai gode wa Allah akan ni'imar da Ubangiji ya masa na matar sunna ba, kuma haramu ne yake aikatawa. Kuma duk mai neman mata ya sani cewa yana yankan tikiti ne na wa ƴaƴansa mata, sai sun nemi maza, sai an zo an neme su, saboda ƴaƴan mutanen da ka je ka lalata, to bashi ka ɗaukar wa ƴaƴanka ko kana kabari, sai an lalata naka ƴaƴan. Kuma naka ƴaƴan ai ba fin sauran ƴaƴan mutane suka yi ba, duk wanda ya lalata ƴaƴan mutane yana zuwa iya lalata da su, mai aure ne shi ko mara aure, to ya sani sai ya girbi abin da yake aikatawa. Allah ganar da irin waɗannan mutane masu mummunan hali. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya, menene hukuncin miji mai mata biyu amma sai ya dinga zuwa gidan uwar gidan yana neman ta da alaƙar aure, alhalin kuma a gidan amarya yake ranar girkin amarya ne?
To asali ma'aurata duk wanda yake da mata biyu ko uku ko huɗu, kowace mata ya zauna mata a gidanta, kuma ya bata hakkinta na auratayya tana ɗakinta. Wannan shine asali. Namiji bai kamata yana yawo a gidajen matansa ya je can ya ɗauke hakkin wance na kwanciya ya kai wa wata ba, wannan zalunci ne kuma bai halatta ba. To amma kamar yadda muka shayin bayani in mun zo amsa irin wannan fatawa, akwai yanayi. Ku mata wasu halinku bai da kyau, akwai matar da girkinta ne amma ba ta shimfiɗa wa mijinta yanayi mai daɗi da kwanciyar hankali da zai iya samun biyan buƙatarsa a gare ta, ba sakin fuska, ba walwala, ba magana mai daɗi, ba tarairayar miji, ba gaya masa abu mai kyau, ba abincin kirki, ba tsafta ga shegiyar ƙazanta, ga kullum baki da aiki sai yi wa miji faɗa. To wannan ta sa wasu mazajen ba sa samun fuska da dama, ko da kuranin girkin kine su biya buƙatarsa a wurin, sai sun tsallaka wajen wata matar. To kaga wannan larura ta fidda shi, wataƙila ƙazama shi, kuma buƙata ta kama shi, wataƙila mai yawo ce ba mai zama ba ce, kuma buƙata ta kama shi. Da haka mutum ya halatta zai iya zuwa ɗakin wata matarsa ba zina ya yi ba, sai dai bai kyauta ba, in ya ɗauke haƙƙin wata ya ba wa wata, to abinda malamai suke cewa ya ɗauke shi a matsayin bashi zai biya. Ya shiga gidan wata, ya yi mu'amala da ita, wataƙila sha'awa ta yi, wataƙila a can ɗin bai samu yanayi mai daɗi ba, to ya kamata ya sani ya ɗauki haƙƙin wata ne ya kawo, to zai biya wannan bashin. Amma ba wai zina ya yi ba kamar yadda mata suka faɗa, wai duk waje ya je ɗakin wata mata ba girkinta ba ya yi zina da ita, wannan ba haka ba ne. ai matarsa ce ta sunna, matarsa ce ta aure. To amma ni ina ganin duka bangarorin guda biyu kamata yi wa nasiha, su matan su kyautata mu'amala wa mazajen su shimfiɗa musu yanayi mai daɗi, da ranar da mijinki zai zo ɗakin ki, zai zo wajen ki, to da Allah ya samu yanayi mai faranta mai daɗi, bai sha'awar ya koma wurin wuta. To amma an azabtar da shi, ba sakin fuska, ba rahama, ba tausayi, ba wasanni, ba abin da zai faranta mai rai. To wataƙila kuma yana cikin bukata, dole tsallaka ya ji san ya biya bukatarsa ta sunna. Da aka ke kin ga anan laifinki ne. Amma lokacin da namiji ya waye gari, ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan babu su, kawai tsabar ra'ayi ne, tsagwaron ra'ayi ya rinka ɗauki haƙƙin wata mata yana kaiwa wata, wannan zalunci ne bai halatta ba, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa akan zakafi da kai ne, ƴar uwarta mijinta bai musu ba kusan shekara biyu kenan, kuma yana aiki yana samu daidai gwargwado.
Mana shekara biyu bai
musu ba, kuma yana da hali daidai gwargwado.
Na farko dai Hajiya, yana kan mai gidanki ya fitar miki da zakar fidda kai, tunda shi yake ci da ke, yake ɗaukar nauyinki da ke da 'ya'yanki. Laifin rashin yi yana kan shi, ke laifin rashin yin baya kanki. Abu na biyu, baɗi ki shirya ki daina dogaro da shi, ki fara biya wa kanki, inda yalwa ki biya wa wasu daga cikin 'ya'yanki, ki zakar fidda kanki, ki rabu da shi. Akwai wanda ba sa tsoron Allah, ba su damu da dokokin addini ba, ba abin da ya dame su, ba sa respectin duk wani abu wanda shari'a ta ce ai, ba su girmama abin ba. Bai damu ba ke ne ma kika damu cewa wai wani da karfin da kai. To ke sai ki tanadi wa kanki ki biya, amma ba wai yana nufin cewa hakkin ya dawo kanki ba ne, tunda shi ne mai shirawa, shi ne mai ɗaukar nauyi, shi zai biya. To amma da ya zo bai yi ba, gwanda ki rinka yin zakar ki tafi da kai, yanzu kuma abin da ya riga ya wuce ya wuce. In ma kun yi, annabi ya ce fahiyar sadaqatu minas sadaqat, sadaka ce kawai daga cikin sadakoki, ba ta da bambanci, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa matan da ba sa samun damar zuwa masallaci ranar juma'a domin yin sallah, dan Allah wani lokaci ya kamata ya fi inganta su yi sallah azhar a gida?
Azhar tana yi kawai, ba sai sun jira an yi juma'a ba, azhar tana yi kawai su yi sallah su. Aikin san lokacin azhar da kike yi ran asabar, lahadi, litinin, talata, daga wannan lokacin ya yi kawai su yi sallah ki, shi kenan, wallahu alam.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba take cewa mai hukuncin cin danyen nama a musulunci, ta ga wasu musulmi suna cin danyen nama, musan ko a wace ƙasa ba ce?
Eh, tabbas akwai wasu ƙasashe suna cin danyen nama ko danyen kifi.
To
akwai masu ci, yanzu kamar mutanen Indonesia da wasu mutanen Philippines suna cin danyen kifi. ‘Yan Indonesia za su ɗauko kifi ɗanye, su wanke su, su gyara shi, su cire duk kashin cikinsa da dattin cikinsa, sai su samu ɗanyen barkono su daddatsa shi, a haka suke haɗawa suna cinsa. Wani bawan Allah ya ce ya gani suna yi, kuma za ka ga wasu nama ɗanye sai su rinƙa yayyaga shi suna cinsa. To shi asali abin da nake so ku gane, na farko dai halal ne, ba haramun ba ne cin ɗanyen kifi ko cin ɗanyen nama, ya danganta ga al'ada. Shi abinci, sarrafa shi, shari'a ba ta yi wa mutane iyaka wajen sarrafa abinci ga yadda za ka ci shi ba. Yanzu kana da ra'ayi, ka je gonarka ka kari ɗanyar masara, ɗanyar masara kai ta gaguyar ta haka, wa zai ce ma haram ne? Amma abinda muka sani al'ada, ba a cin masara sai an gasa ta ko an dafa ta, ko kuma an surfa ta idan busasshiya ne. To sai wani ya ra'ayi zai je gonarsa ya cire ɗanyar masara ya taba guyar ta haka, akwai wani malamin da zai ja masa aya kuma da zai ci haram ne? Sanannen abu ne nama, sai an dafa shi ake ci, da na dabba, da na kaza, da na waye, da sauransu. Amma wani yana dafa shi da fu sosai, wani yana mai da shi gari, wani ya niƙa shi, wani yana daka ƙashi da naman sai ya dake shi gaba ɗaya yayi laushi ya ci shi a haka, wani yana barbaza shi a matsayin dambun nama, wani yana sayan kayanka, wani yana dafa shi wani yana soyawa wani yana gasawa kaga wannan ai duk hanyoyi ne na sarrafa abinci shari'a bata ce dole ga yanda zaka yi wajen kaci ba matukar ba zai cutar da mutum a gangan jikinsa ba to ba laifi bane dan haka halal ne mutum ya ci danyen nama ko ya ci danyen kifi sai dai inda cutarwa zai cutar da shi a gangan jikinsa to anan gurin kuma shari'a abinda zata duba cutarwar shari'a take dubawa sai ta haramta abu an fahimci wannan da haka halal ne a ci nama danye ko kifi danye ga wanda yake da sha'awa ya ga haka zai iya cin sa wallahu ta'ala alam shi nama abinda nake son na fahimci shi ana yanka nama ya zama halal ba shikenan ba a'a ka shanya shi a rana sai ya bushe ka ci a'a ka ci shi danye in dai an yanka shi ko baka bane yawa in dai ana yanka nama to ya zama halal to ya rige mutum kuma hanyar sarrafa shi sai ya bi hanyar da ya ga ta kamata ya dace ko yake shi a wallahi alam
wallahi sata da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa su bi ne a wajen mijin su to kowace bangaren ta daban amma ita a bangaren ta akwai wata kofa da za ta shiga dakin mijin za ta hada su ma'ana tana da kofar da za ta shiga dakin mijin in tana so to sai ya toshe kofar yace sai dai a dinga zagayowa tace kuma tana da yara ba sa son ta tafi ta bar su shine tace wai ba za ta je ba tace yanzu tsawon sati uku kenan baya raban girki da ita kuma yana zuwa dakin abokiyar shine tace cewa hakan da tayi na rashin zuwan tayi laifi
to kofar ta tace
a shi yayi da a tsarin gidan ne da akwai kofa da zata yi linkin
zata rinka zuwa
dakin mijin ba sai ta zagayowa
to sai yace ba sai ya toshe
yace a dinga zagayowa to duk wanda za shi
tayi laifi kin yi kuskure kuma kin yi rashin ladabi ki nemi mijin ki ya fahimi ki duk yanda aka yi akwai wani dalili akwai wani uzuri akwai wani laifi akwai wani abu da aka yi wanda yake ba daidai ba ya toshe wannan kofar idan ke kadai ya toshewa ita amarya ya bude mata to wannan sai a tumce shi me yasa idan ku duka gidan ne ya canja ya shiga yadda yake so ba ki da wani uzuri da ki je ki nemi afuwar sa ki je ki karbi girkin ki sai ce ba ki da gaskiya sai ki fadi me yasa sababi ki fadi me yasa uzuri ki fadi me yasa dalili da yasa ya toshe wannan kofa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin wanda za su yi wa marayu hanya dan a ba su taimako amma idan an bayar sai su ce wai sai an raba 50-50 ma'ana wannan su dauka so 50 su wanda suka yi hanyar su ma sai su dauka so 50
wannan zalunci ne
an yi raba daidai kenan amma su suke yin hanyar
wannan zalunci ne wanda ya bada taimakon nan wa marayu ya bada taimako ko ba ka bane kuma asali shi maraya ce mukon sa ake yi amma ka ce hanyar da zaka yi masa ka kai shi idan ka kai shi wai sai ya baka rabin abin da aka bashi wannan akwai zalunci a ciki amma ba laifi bane idan mutum ya ga ba zai iya idan Allah ba ya ce a biya shi zan kai ku a baku taimako amma duk mutum ɗaya za a bani 2000 zan kai ku a baku taimako amma duk mutum ɗaya za a bani 3000 sai ya ga ba zai yi dan Allah ba zai musu hanya a kai su wannan aikin da ya yi na ɗaukar su ya kai su to ba laifi ba ne dan ya ce a biya shi kamar wani yana so zai ga gwamna ko zai ga kwamishina ko zai ga sanata wani kuma yana da hanyar da zai gyara hanya ya maka hanya to wannan wahalar in yace shi ba zai yi ta a kyauta ba wataƙila zai kona man motar sa wataƙila zai bige-bigen waya wataƙila zai wasu connections sai ya ga shi ba zai yi a kyauta ba ba zai yi a me ba zai yi a kyauta ba yace sai an biya shi to sai a biya shi wannan ba laifi ba ne sai a biya shi amma biyan wannan ya yi yawa a ce inda yau an ba wa marayan nan naira miliyan sai shi ya dauki 500,000 ne ba miliyan 500,000 ayi ba maraya 1500 wannan zalunci ne bai halatta ba kuma ya kamata masu yin wannan sani cewa ba su da tausayi kuma ba su da jin kai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai duk wanda yayi umara a Ramadan kamar yayi hajji tare da shi ne shine take cewa to hakan ya isar masa mutum ba ya isar wa mutum ba sai aikin hajji hajji ba
gaskiya ne manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadan ka hijjatin ma'i ko ka hijjatin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wato yin umra a watan ramadan kamar mutum ya yi aikin hajji ne tare da manzon Allah yace kamar kamani kama da wani ba ko ba ka bane ba wannan baya dauke miki nauyin sauke aikin hajjin ki na farali ladan dai kina da shi ladan dai kina da shi amma magana an dauke miki aikin hajji bara ki je ba saboda kin yi umra a ramadan wannan ba haka bane kuskure ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ba akwai sallah akan mace mai nakuda idan ruwan ya fara fitowa ta jikinta sannan kuma take cewa idan mace tana nakuda wai Allah yana karba addu'a ta a lokacin da take
ruwan nakuda ba shi dai sai a ce wannan yana karya alwala ruwan zai karya alwala ne amma ba jini bane da zai hana sallah da haka dan mace tana zubar da wannan zakin zaki ake ce da shi tana zubar da wannan zakin bai hana ta yi sallah ba akwai sallah akan ta mace mai nakuda da take zubar da zaki kafin ta haihu akwai sallah akan ta akan fada duk wanda yake cikin wani yanayi mai kunci yanayi na wahala in ya roki Allah Allah yana karba ana kyautata zato cewa in mutum ya shiga cikin wani yanayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin annabi Yunus ya fada cikin kifi ya roki Allah Allah ya karba manzo Allah ya bada isar wasu mutane suka fada cikin kogo sun shiga cikin wani yanayi sun yi addu'a Allah tabaraka wataala ya karba Allah ya datar da mu
Allah ya saka da ku sannan akwai wanda suke yin kusan kwana ɗaya suna nakudar kamar suna zubar da ruwan ko wani abu za ka ga ba sa yin sallah a lokacin to za su rama wannan sallah ne
kwarai ko da gaske to ai ba jini ba ne abinda aka hana mace ta yi sallah jini tunda jini bai zo ba ruwa ne wannan kawai dai yana karya alwala da aka sai sun rama wannan sallolin wallahi wannan
sannan take cewa wai ya halatta su ji haushin mahaifinsu saboda wai baya yi wa mahaifiyarsa adalci tsakaninsu da abokiyar zamanta
shi jin haushi wani abu ne na zuciya da baka iya controlling ba za ka iya tasarrufi ba za ka iya hanawa ba me yake kawo jin haushi an bata mai rai ba wani wanda zai ce wai bai halatta ranka ya bacewa an maka ba daidai ba amma ai aiki da ba da sunan shi ai aiki da bacin ran dan mahaifinku ya bata mahaifiyarku ku canja masa ko ku yi masa mu'amala mara kyau wannan bai halatta ba amma ba za a hana ku ji haushi ba dole za ku ji haushi amma ku yi hakuri me yasa saboda ai ba za ka iya hana mutum ya ji haushi ba abinda za ka hana mutum ya ji haushi shine kar ka yi masa abin ji haushi to mahaifinku yana cutar da mahaifiyarku ba wata aya ko ta hadisi da za a ce kar ka ji haushi dole za ka ji haushi to amma abinda ake gudu shine kada bayan ka ji haushin ya zama ba ni sunan shi kai tasarrufi da zaka bakanta ko ka bata mahaifinka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi ni tambaya ta gaba tace lokacin tana service tana NYSC so inda aka tura ta PPA din ta wajen primary assignment din ta inda aka tura ta aiki so ba ta bari su koyar da daliban tace saboda tana tunanin kamar wai corpus ba su cancanta ba sai dai in karshen wata yayi za a ba su clearance so ba ta zuwa aikin kenan shine take tambaya ya halaccin wannan kudin da ta karba
babu laifi halal ne kudin da aka karba halal ne saboda ai su gurin da za a yi primary assignment din su suka sa hale miki su suka sa hale maka kamar yanzu aiki ne a office an dauke mutum yayi aiki a office to amma office din ba aikin ogan gurin shugaban gurin wanda yake shi ne mai sa ido akan ma'aikata ya bada dama mu ce yana da uzuri ya tafi uzurinsa shi ya bada dama inda mai uzuri ya tafi uzurinsa to wannan mutum bai da damuwa zai iya kin zuwa kuma in an bashi kudi ya karba tunda shi din shi ya baka dama shi ya san hali kuma ba abin da zaka yi to tunda ba sa so a koyar kuma daman kai kofa an turo ka ne ka koyar ai ba ka zo kai ta zaman banza ba sai shi da baka clearance din shikenan tunda sun yadda sun karbe ka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shekarar ta biyar da aure suna zaman lafiya da mijinsa to amma yana da wani kaniwa ne shekaru 26 tunda aka yi auren yake zaune a gidansu sannan ta ce kullun a living room din ta yake zama tun daga safe har dare sai kai 11 har bacci yake a falon nata so ita tana takura kullun sai dai ta dinga yawo da hijabi ko ta zauna a cikin daki ba yadda ta iya sannan ta ce mahaifiyar yaron mahaifiyar mai gidan nata kenan tana da gida babba kuma har da bashkwatas ma inda zai zauna to shine take tambaya wai hakan da take yi dan ba ta san mutane ne ita ce ba ta da hali mai kyau ko kuma ana cutar da ita ne kuma ta ce kafin ai auren ba a gaya mata za ta zauna da shi ba kanin mijinta ne ba
wannan zaman naku zama da kanin miji a daki guda haram ne wannan zaman auren a wannan tsarin zaman haram ne ki gaya mijinki ki sanar da shi idan bai gamsu ba ga lambar waya ki bashi ya kira ai masa jawabi
gida
abu na biyu ko gida ɗin ne annabi ya yi magana akwai hadisi an tambayi annabi dangane da shigan kanin miji gurin mata alhamu ko dan gidan baffa ko dan kanin miji ko kanin mijin matarki ko kanin mijinki ko dan baffanki
cousin
ya rinka shiga wajen mata manzo Allah ce alhamu almaut kanin miji ya shiga fa gidan ko dan gidan baffa ya shiga fa gidan yace mutuwa kenan da haka in kanin miji zai shiga wurin matar yayansa in occasions ne me in occasions lokaci bayan lokaci kuma dole sai ta sa hijabi duk matar da take fuskantar kanin mijinta ba hijabi haram take to ke yanzu gaba ɗaya ma kwana ma kwanciya ma yake ma a living room ɗinki ya zo ɗakin uwar ɗakin mace ko falon mace saboda maguzanci yana zama ko wata irin rayuwa ta boko ta rashin addini haram ne da haka akan daidai kike da kike sa hijabi kuma ki yi ƙoƙari ki kori yaron nan daga gidan nan duk yaƙin da za ki kore shi a gidan nan ki kore shi ki gaya wa mijinki ya bar gidan kuma wannan akwai zalunci a ciki in dai abin da kika faɗa haka ne yaya ga gidan mahaifiyarsa da wadatattun ɗakuna da komai a zo a haɗa ki da balagaggen yaro shekara 26 in za ki shiga wanka yana kallon ki in kin fito yana kallon ki in za ki canja kaya yana kallon ki yaro ya lazumta miki ya wajabta miki saka hijabi dole a cikin ɗakinki a gidanki an zalunce ki irin waɗannan matsaloli suna faruwa wasu magidanta su ta gidajenci suna zaluntar matansu ka ɗauko irin mutane kana cutar da ita idan kai ba ka da kishi na addini to sai ka tambayi malamai sai su yi maka bayani wannan sunansa zaman haram haka wata wallahi ta yi min irin wannan fatawa ta ce mijin ya zo ya ƙaƙaba mata ga ɗakin ƙaninsa ga ɗakinta su sharing toilet ya zo da gajeren wando ya zauna mata a tsakar gida kuma ta yi magana uwar yaro ta ce ba a isa a raba shi da ɗan uwansa ba wannan ba daidai ba ne wallahi kun zalunci wannan baiwar Allah kuma an shiga hakinta kuma ke ki yi iya ƙoƙari ki yi bayani wa mai gidanki ya sani cewa wannan abin da yayi kuskure ne ai mai uzuri idan jahili ne ko jahilci ne bai sani ba a sanar da shi ta hanyar da ta dace ta hanyar lalama ta hanyar nasiha amma kar ki bar yaron nan ya ci gaba da zama a gidan nan inda yadda zaki ki masa barazana ki hada kayanki ki gaba ki ce baraki dawo sai ya fidda yaron nan ya mai da shi gidan ɗakin mahaifiyarsa ko gidan mahaifiyarsa akwai wurin zama amma wannan zaman zaman maguzanci ne in ku kina ganin da zai yi ba wataƙila kina da rauni to sai ki je ki ta zama da hijabi nan gaba buhu ma ya kamata ki rinka dinkawa kina rufawa Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so a sata addu'a ita bazawara ce tana da manema amma kusan duk wanda yazo sai mostly wai da lalata suke neman ta shine tace kuma a ba maza shawara idan ba aure za su dinga yi ba kan ma su dinga zuwa wajen mata
to Allah ya sauke mazajen da suke bin mata suna neman su da yaudara su shiga da neman aure amma da niyyar lalata wannan yana faruwa da yawa da yawa kuma magana ita ce duk wanda bai kula da iyayensa ba har a gidanka sai an zo har tsoron gidanka an lalata maka yarka in dai mazan wannan zamani ne sai wanda Allah ya kubutar wannan zance-zance da ake ta yi hira-hira ta banza mara amfani ya kamata a takaita ta mutum ya je ya keɓanta daga shi sai yarinya ya je ita barna da ita wani abun bakin cikin akar maka an gaya maka akwai wanda aka shefa duk ranar da ya je sai ya yi lalata da yarinya yake fitowa kuma abun mamaki ba a wani guri ba a gidan ubanta saboda sakaci da rashin kulawa da iyaye suke yi a irin wannan zamani ka bar yarinya kullum ta tafi ta je ta keɓanta da wani ba a san me take yi ba ba a san me suke ba ba za a sa ido a kansu ba wannan ba daidai ba ne sannan kuma duk namijin da yake bin mata da suna yana neman su sunan aure kuma yana lalata da su ka jira yarka ko baka ji ba ka jira yarka duk wanda yake zuwa da sunan zance yana lalata ƴan matan mutane ko zawarawan mutane ya je lalata wannan ya gudu ya lalata wannan ya gudu to ka jira yarka a tsoron gidanka sai an zo an yi barna da diyarka kuma ko kana kabari sai wannan masifar ta bi ka da ka tuba ka koma ga Allah akwai wata baiwa Allah da ta yi fata ta ce ita fa Allah ya jarabe ta duk wanda zai zo neman auren ta sai ya nemi lalata da ita to wannan kuma akram kallahu wani lokacin akwai halin matan yanayin shigar su yanayin suturar su da yanayin da ka sake wa namiji duk namijin da ya zo miki zance kina ta yaye baki hagaga yayaya kina kirme kina matsansa ai dole rena miki hankali ni a fahimta ta namiji sai ya rena mace tukunna yake neman lalata da ita ya rena ki ne baki rike mutuncinki ba baki rike kimarki ba wataƙila kina yin shiga ta tsoronki da zai ga wani abin sha'awa a jikinki kai kika tallata kanki baki da bambanci da burodin bakin titi da aka tallata shi ke kika yi ke kika dawo ko kuma ku zo hira kuna zaune ku makale ku haɗe juna in yazo sai ki ce masa bai halarta ba shari'a duka irin wannan abubuwa suna faruwa da yawa a wani lokacin idan aka bi wai aka ce me ake cewa wai in an bi tabarawo a bi ta me ta me sawo ake cewa ko ta mai kaya ko mai ne na manta idan bera yana sada daddawa tana da wari ba ku da kirki kuma matan halin ku bai da kyau yanzu wata fa ita ce za ta buga wa namijin waya tana gaya mai maganganun banza ita take jawo shi ta lalata shi Allah shiryar da ku Allah ganar da mu gaba daya na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace dan Allah tana so mallam yayi fadakarwa akan masu yin gurin haihuwa saboda suna ganin kamar an mutum bai haihu ba laifin sa ne ba sa la'akari da ba daga
ita haihuwa Allah ne ke bayar da ita ba a titi ake sayan ta ba ba tiwa wata bane ba ruwan sayarwa bane ko an samu contact an samu haduwar sai in Allah ya ga dama da haka akwai jahilci kwarai ga namijin da zai zo yana yi wa mace gori akan ba ta haihuwa ko mace da za ta yi wa 'yar uwarta gori akan ba ta haihuwa Allah ne mai bayarwa ya bu liman yasha'u inasa ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما الله ني يكسمتا وني يباشي آية ما تازل وني يباشي آية ما تازل وني يهدى مسا مزاد ما تاونكم يباشي أقيمي كوي بات أقيميا مي أقيمي وند بايا عيفوا daka duk wanda ya ga baya haihuwa haka Allah ya ga dama ya ajiye shi baya haihuwa ko ba zai haihuwa wannan ajiyar Allah ne tsarin Allah ne kuma bai kamata a zarge shi akan wannan abu da Allah ya dora masa ba kuma mutum ya ji tsoron Allah kada shi ma fa Allah ya zo jarabe shi akan wannan wallahi walam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa game da social media da zaka ga mutane sun dauki hoton yaran su sun saka amma sai su bi hoton wai da Auzu bi kalmatullahi ta'ala min kulli shaytanir rajim hakan ya halatta ko kuma izgilanci suke ko kuma ya haramta hukuncin
to asali harkar hotunan nan ya da hotunan nan fa ba addini ba asalin wannan harkar hotunan ma haram ne ba addini ba ne wasu malamai ne suka ba da fatawa suka saukaka suka ce a je ai amma su din ma basu ba da dama a ita like hoto ba a ita makala shi ko kai ta yada hoto haka kawai ba kuma shi yaro akwai abinda shari'a ta tabbata akwai al'ainu shine kambun baka ko kuma maita da wasu ke fada kyawun halittarsa kansa wani idan ya gan shi ya yaba sai yaro ya kamu da ciwo mutuwa ma yana iya yi in Allah ya kaddara da ƙarar kwana ha to idan ka san cewa in ka saka hoton yaron nan wata masifa za ta iya samun sa to me yasa zaka saka kuma har ka dauko ta addu'a ka lika ai wanda ya saka hoton ko wanda ta saka hoton kenan ta san akwai matsala yaron zai iya cutuwa kenan ko ba ka bane to shi yasa ta bi da wannan addu'a da to kar ai shi yafi sai dai in wata larura a wata bukata a wata ila wani dalili a biki ne aka yi a amma dan wai ka sa ta hoton da kana ta tallata ƴaƴanka kowa ma ba yana da dan ba wani kuma da Allah ya bashi da mai dan halitta aka shikenan sai ta kasuwa da shi yana tallata shi saboda ba kauye ne kai kowa ma yana da yayayi so ya kamata gaskiya ayi kokari a kiyaye kuma musamman wannan ainin kambun bakan da zai iya kama yaro ko dan wannan ma ba sai an baka fatawa an ce kar kai bai wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta yana da mata da yara biyu a tsakanin su to lokacin da zai ƙara aure uwar gidan ta ce dole sai ya sake ta to bayan sun rabu da shekara ɗaya sai ta nemi ya dawo da ita to shine wai take tambaya yanzu idan ta dawo a matsayin amarya za ta dawo ko a uwar gida
ta ji rena hankali wannan wasu irin tambaya ne me ya fitar da ke ka duba malam halin mata ka duba kina zaman ki kina uwar gida ko kina babbar mace mai gidanki yace zai ƙara aure kika ce sai dai ya sake ki ya auro amaryar ta zo ta saka ta tawala tana shakatawa kuma kin dawo a kaskance kin gaji da zaman gidan kin ce yanzu zaki dawo kuma kici zaki dawo kan kujera ki tana ai babu ai tunda shikkaki ya riga ya shiga kece yanzu sai dai ki rinka ce mata yaya kuma ina so ku gane wani abu guda wannan matsalar wai uwar gida a turaki ta biyu ta uku wannan fa duk al'ada ce ba addini ba ne kun taba jin a gidan annabi an ce wace ce uwar gida mata annabi 9:13 kun taba jin a lokacin da suke zaune an ce wace ce uwar gida dukan suna da equal rights
al'ada
ce wani ya je wannan fatawa ta bai fahimta ba sai ya biyo da shawara malam wannan ai kana koyi rashin kunya dai wai ita koyi kananan mata rashin kunya a al'adar mu akwai uwar gida akwai mabiyyata akwai amarya akwai waye a al'ada akwai amma addini ba wata mace da za ta zauna wai ta ce ita uwar gida ne tana da wani kaso na daban babu wannan ko dan ita ce ayi mata wani abu da ba a yi wa wata ba da matar da ta shekara 30 da wacce take da wata 1 kwana 30 sunan su mata na mutum amma akwai girmamawa saboda wance ta girme ki kuma wance ta riga ki zuwa gidan kuma shi kansa mai gidan dole ya bada wadan babbar wani girma na musamman saboda ita ce uwar yaya kuma ita ce sha wahala da ita aka wahala yanzu wannan an dan samu ni'ima ne aka auro ta amma magana cewa wai uwar gida ya zama tana da wani haƙƙi na daban ba na sauran matan ba ko mai gidan yayi tai mata wani abu saboda ita uwar gida ne wannan babu shi a din kwata kwata dan haka matar da ta aka yi aure tana matsayin babbar mata ko tana matsayin uwar gida a al'adar mu sai aka sake ta sai ta je ta dafo shekaru ko ta je ta ƙara ma aure a wani gida kuma wai sai ta dawo wai kuma tana dawowa wai kuma ita ce uwar gida a wannan zancen nake wasa ne zaki koma ne ke ce a baya ai eh ke ce a baya tunda yanzu an sake ki kin sake dawowa ki je ki ladabi da biyayya kawai ku zauna lafiya ko kuma ƴan mata ƴan amare wannan fatawar ba fatawa ce da aka baki je ki rasar kunya ba dan na samu labari wata bayan mun yi karatu irin wannan ta je ta kama rashin kunya wa matan gida ai malam ya ce duk ɗaya muke ba mu da wani bambanci ta kama rashin kunya to ni ba haka nake nufi ba ina nufin miji ya fifita wata akan wata saboda dadewanta wannan a'a in dai abu ne to sai dai ai adalci ina fata ana fahimta Allah ka taimake mu Allah kuma ka gane da
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin matar da mijinta zai tafiya kamar ta shekara biyu sai ya kai ta gidan iyayensa ta zauna ita kuma ta gaba za ta iya zaman gidan ba sai ta dawo gidanta ba izininsa
ba laifi ya ce ta je gidan iyayensa ta zauna
ya ma kaita
wataƙila ta je ana cutar da ita kuma it's possible zai iya yiwa zai iya yiwa mutum ya ɗauki matar sai kai ta gidan iyayensa sai ta mata azaba to asali akram kallah Allah cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna ku zaunar da su inda kuka zauna gidan mahaifiyarka ba nan ne gidanka ba shari'a ta ce miji ya zaunar da matarsa a gidan shi to amma wannan qur'ani ya kara da cewa kada ku cutar da su kada ku kuntata musu to sai mutum ya dauke mata daga gidanta na aure sai kaita gaban uwarsa akwai cutarwa gaskiya akwai cutarwa saboda akwai takura ba za ta iya sakewa ba akwai kunya na sarakuta kannanka mata za su sa mata ido za ku bugaci ku yi waya da ita ko wani abu ku dan yi hira ta dan yi shewa da kai tunda ba ka nan ba ta isa ba a gaban uwarka ba ta isa ba a gaban ƴan uwanta sannan kuma idan ka kai ta gidanku gidan mahaifiyarka to ya za ka yi da ƙannanka balagaggu maza da suke shigowa kanta ko baka gane ba yayin da mutum ya ɗauke ta ya kai ta gidan iyayensa mata gidan uwarsa to balagaggun ƙannanka da suke zuwa su kuma halal ne su ganta shi kansa wannan ma in aka tsaya ta bincike zai zama haram sai dai inda wasu ƙa'idoji da dokoki ko a killace take a wani wuri to amma na sani wanda duk zai ɗauki matarsa ya kai ta gidan uwarsa ko gidan iyayensa in zai tafiya ko karatu wata ƙasa yana jiya mata tsoron rashin tsaro ɗaya kenan ko kuma ha'incin ita matar biyu kenan kamar ya ha'inci tunda mijin baya nan ko kar ta shigo mai da maza ko kar ta rinka fita yawo bai sani ba dan haka ke ni ban san halinki ba wataƙila mijinki ya san baki da kirki mace ce kamar kaza mai shegen yawo yace koma gidan iyayena ki zauna in kina son zaman aure to a nan gurin bai halatta ki fito ba saboda kina amfani da wannan dama kina fita yawo ba a sani ba ko kuma wata iri kina zuwa mai da maza dan haka sai kin sake yin bayani ko da wani sati ne ki sake tambaya ki gaya mana hakikanin situation din da kike ciki in dai lafiya lafiya babu matsala ba matsalar tsaro ba matsalar ke kanki ha'incin ki ce ba matsala a haura masa gida a zo a miki ta'addanci kawai yace ki je ki zauna gaban uwarsa to zaki iya neman izini ki ce masa zaki dawo ɗakin ki in ya so a nemo kannan samata ko wata tsohuwa ko mai aiki ko rinka kwana da ita a gida in akwai wani dan uwa namiji a bashi soran kofar gida ya rinka kwana a kofar gidan dan a san da namiji a gidan wallahi alam
wallahi saka da alkari mai tambaya ta gaba yake tambaya yake cewa ya halatta mutum ya sanya matansa aikin gona yace saboda mahaifin shi kusan duk iyayensa mata ne wai suke masa aikin gona tare suke aikin
kai jama'a kai jama'a to mu muka ce zamu amsa tambayoyin nan ai shi yasa dole mu hakuri da duk abin da za a tambaye mu yanzu wannan tambaya ce wannan kai yanzu kana sane ka karanta wannan
ba gani ba
jama'a kun ji tambayar ya halatta ya saka matansa aikin gona saboda ubansa ubansa shi ma iyayensa gona yake kai su to dan babanka yana kai iyayenka mata gona sai ka dauko ya mutane kai kana kai su gona habadan Allah
kai mutanen gane iyayen
asali ya kamata mutane ku gane asali daukan nauyin ci da sha da wurin zama da sutura tana kan miji dan haka bai halatta ba miji ya dauki matarsa ya kai ta yana azabtar da ita yana wahalar da ita akan nemo abincin da za su ci da sunan noma ko faskare ko ciyawa ko wani abu me yasa ya zama bai halatta ba haƙƙin waye ne iciyar da matar
miji
haƙƙin miji ne to yaya zai bar haƙƙin sa ya dauko ta sa ta ita za ta nemo wa kanta abin da za ta ci ko ta mai masa ma in an yi ma ya dauka ya je isiyar wannan rayuwa ce ta jahiliya ta gargajiya kurin amma in matar a karan kanta ta ga cewa za ta je gona ta taimaki mijinta wannan ita ta ga dama ba za a ce haram ba ne amma ka auri ƴar mutane ka je ka zuba su akan kunya hujjarka shine ubanka yana sa iyayenka mata akan kunya bai halatta ba la ya jusu Allah ya ganar da mu kamar mutum ne ya zauna ce da zai bada abinci ba da zai bada abin sha ba ki fita ki je ki nemo da kanki kamar mutum ne da ya bawa dawa matarsa tana aiki wayin ta je ta yi aiki wai sai ce wai za a raba wahalalin gida za a raba albashi zalunci ne wannan amma ta kai ta za ta ciyar da kai ba ita za ta ciyar da kai ba magana aiki da ka bar ta wannan ta je ta yi aiki kyautatawa ce ba laifi ta je ta biya nata bukatun ta taimaki iyayenta ta taimaki kanta ta taimaki iyayenka amma magana ta dauke maka tafane na gida wannan la ya jusu Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkhairi ne tambaya ta gaba ta ce a gidansa an matsa ta fito da miji za a hada ta a masa aure da ƴan uwanta idan bata fito da shi ba za a hada ta da wani dan uwanta to ita wanda take so ta aura kullun idan ta ce ya turo sai ya ce wai akwai abin da yake so ya karasa kuma gashi ta koyi da rabuwar samarin nata kuma yanzu gashi shi ya ki fitowa kuma shi take so shin ta ce mallan dan Allah ya taimaka mata da addu'a Allah ya bashi ikon turowa kafin a bata wannan na gida
to muna miki addu'a Allah ya sa wanda kike so din wanda kika makale masa makale mata Allah ya fito miki da shi Allah ya sa ya fito ya zo ya abin da ya kamata amma kina da laifi kina da laifi kuma mata kuna da laifi mata ku jiya ba a gaggawan koran samari akan gaibu kuma ina shaida muku namijin wannan zamanin bai da garanti kar wata ta saki jiki da wani da yake neman ta ta miƙe kafa ta shan take zai iya miki komai na rashin kirki abu na biyu zan buga misali a kai abu na biyu din mijin din namijin da yake neman ki da aure wai ke ne zaki bi shi kina cewa ya fito yana cewa yana da uzuri yana da wani abu da yake to ba san ki yake ba ba da gaske yake yi ba ki daina ma bata lokacin ki kuma ina tabbatar miki wannan mutumin da kiri aure ki maza ki je ki nemo waɗanda kika kora ki je ki nemi sulhu ki fara aika dan text message na gaisuwa da dan gaisawa da dan kira a waya ki samu kirarun musu su dawo amma wannan mutumin da kika makale masa kika zama masa cingam ba auren ki zai ba a wannan zamani idan namiji yana son mace shi yake tamar kaiwa farmaki zai turo tana cewa a jira zan turo wannan mai so kenan wanda zai amma yau keke ta ka turo yana ka turo a dai ka turo ban gama ba ka turo a ai sai ya turo a san da shi ya gaya wa iyayenki ba zai auren nan ba sai bayan shekara ɗaya ya gama gidansa ya riga ya turo an daure shi to irin wannan suna dabara raba kafa suke yi yana yi da ke yana kallo wata da ya je ya hango wata mai dan dama dama sama da ke sai dake ya sallame ki akwai yarinya da ce mini fata zan fada saboda duniya ta ji kuma ƴan mata su shiga hankalin su tace mallam na fi shekara 10 muna soyayya da saurayi na shekara 10 tace tun tana kaza suna ta soyayya jiran sa fa take ni shekarun nan sun yawa wallahi tun yaushe tace har na samu aiki har na sayi mota har nake kaza tace wallahi mallam mota ta kurin karbe mota ta yi mai da ita tasa tace ubana da ya haife ni baya hawa motar ta amma saurayi na ya karba kuma in zai karba saboda na yadda da shi mallam har kudin mai ni nake zuba masa tace ya gama yaudare ni gabaki daya ina nan na kori kowa haka ta faɗa ita ma na kori kowa iyayena har na yi faɗa da su suna cewa wai har yanzu wannan ba zai fito ba tace ita kuma ta ki tafi da kowa shi take so ka san mallam mata akwai jaraba Allah kiyaye mu in mace ta makale wa namiji mallam ka san kai Allah kiyaye ko kuran karfe bai kai ta ba da karshe mijin nan saurayin nan kurin sai dai a social media ta ga hoton sa da wata an daura masa aure tace he ta duba ta ga wane ne ta ga sunan shi ne akai ta bugo mata waya tace ba shi bane aka ce wallahi shi ne ta buga masa waya kuma ya dauka kai ne tace ni ne tace ya akai kai mu haka tace yace ke baki san kaddara ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kace mata rayuwa amma fa mallan da yake mata suna da maita wasu matan akwai jaraba fatawa take nema wai mallan na iya jiran su yi ta biyu da ni yanda ka san ungullar da wayar haka ne
Allah sarki
to Allah sarki ko Allah sarki Allah sarki Allah sarki Allah raba mu da wannan jaraba dan ni kam ni na dauke wannan jaraba ne da rashin zuciya sai ki dai ki jira ya yi ta biyun da ke Allah shirye da ke don haka ke mai wannan fatawa ki rabu da mutumin nan ki nemo wanda ya shirya zai tunda iyayenki sun ce lokacin auren ki yayi ki gaya masa in kana da niyyar aure na ka fito iyayena sun ce in baka da niyya kuma shikenan idan iyayenki sun baki wanda kike so karbi ki auren Allah sa albarka idan bai miki ba wanda za su baki ce don Allah ku yi min afwa ku yi min hakuri bana son wannan mutumin zan nemo wani kuma ku taya neman wani ki dage akan haka kan ki bari ki auri wanda baki so na sha gaya wa mata duk wacce aka ce za a auren da ita wani bata son sa bata son sa kar ki bari a kashe kuɗi a yi wannan auren dan ko kin aure shi bare ji dadin zama da ke ba ke ma bara ki ji dadin zama da shi ba kuma da karshe dai auren mutuwa yake asara kuɗi ne kawai Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba wai take cewa is it okay for a wife to greet her husband before fajr prayer every morning every
wannan bayar Allah tana tambaya ne a Hausa cewa wai daidai ne mace ta rinka gaida mijinta kafin sallar asubahi a doka ya kafa mata kullun ne ko ku dai tana nufin alacin ta gaishe shi a wannan lokaci so it is okay if you are willing to do so or if he asks you to greet him before fajr it's okay but if he made it compulsory for you to go and greet him before fajr you can apologize you can say that I can greet you after fajr please So it but Islamically is okay. There's no any ample thing on it. You can do so. But if he made it mandatory on you to be greeting him every day before Fajr, so this is something that it needs to explain to him that it is not compulsory to be greeting him before Fajr. You can greet him any time you like, inshallah. There's no any humble on it. Thank you very much. Abinda na faɗa shine saboda ƴan uwan mu wanda ba sa jin turanci. Ita wannan bayan Allah tana cewa mijinta ne yake mata kullun sai dai ta zo ta gaishe shi kafin asuba. Tana tambaya daidai ne? Sai ta yi ta zuwa kullun kafin asuba ta gaishe shi, ta gaishe shi. Sai na bada ansa na ce eh, idan ta ga za ta iya yi ta rinka zuwa tana gaishe shi kafin asuba ba laifi. Dan gaisuwar kyautatawa ne. To amma ya mai da shi dole ya ce dole shi kafin asuba za a rinka zuwa na gaishe shi, wannan bai da dalili bai da hujja. Za ta iya neman ahuwa ta ce a ko da bayan asuba zan iya zuwa na gaishe ka. Yawwa, Allah ya ganar da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana so a ba ta shawara ko hanya sun rabu da mijinta kusan shekara uku amma suna da yarinya. To amma mamarta ce mamar mijin ne ba ta so ya mai da ita saboda wani dalilin ta, yana so ya mai da ita amma yana jin tsoron mamanta sa. To shine ta da sai yadda za ta yi dan Allah bai a bata shawara.
Shawara shine ki je ki ta addu'a, idan alkhairi ne ya mai da ke Allah ya mai da ki, idan kuma ba alkhairi bane ki hakura. Kuma abu na biyu shine ina ba wa mata shawara, duk yarinyar da ta fahimci uwar mijinta ba ta son ta, to kar ta shiga gidan auren nan. Duk auren da kika san cewa mahaifiyar mijinki ba ta son ki, to kar ki je auren nan ki ba shi hakuri kurin ya je bi mahaifiyarsa. Saboda shi ne ba zai bar mahaifiyarsa ba ya bi ki. To kuma matuƙar mahaifiyarsa ba ta son ki, za su iya ƙulla miki tsiya musamman idan ba su da addini, su hana ki jin daɗi kwata-kwata a gidan nan. Su hana ki nutsuwa, su hana ki kwanciyar hankali. To maganin kar a yi kar a fara. Kurin ki haƙura ki ce masa ka je ka bi mahaifiyarka. Ni ma zan nemi wadda ake so na. Amma ki je gidan surukan da ba a san ki. Wanda kuma take zaune a gidan auren iyayen sun sa mata ƙahon zuƙa. Suna azabtar da ita, ke kuma sai ki kama ƙiyamul laili da azumin nafila. Da kuma canja siyasar zamantakewa. Ki ga lalle kin juya kina alaka da uwar nan, kina kyautata mata har ta dawo tana gauna ki tana son ki. Amma dai na tausaya miki, aure bai da daɗi lokacin da matar aure iyayen miji suke faɗa da ita bai da daɗi. Akwai cutarwa ba kaɗan ba. Allah ya kubutar da ku masu wannan larura. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce an aura mata miji ɗan shekara 65, 60 lokacin ita tana da shekara 20. So ta zo baya iya gamsar da ita, ta ce bai fi sau ɗaya ba ma aka yi alaƙar, ta ce baya fi minti ɗaya. So a haka dai suke ta zama, sai ya ce bai da lafiya, yana da basir da ciwon siga da sauransu dai. Yake ta ba ta haƙuri kuma ta ce ya sake ta yaƙi, sannan ta je wajen iyayenta su ma sun ba ta haƙuri. Baban ma haƙura ce ya ce ta rufe masa baki ta je ta yi haƙuri ta zauna. So ana haka sai ta haɗu da wani a waje, har yake neman ta, suke haɗuwa a hotel, har take take biya mata ta je Abuja siyalata dai haka, har ta sami ciki ma dai da shi. Ta san ba namijin ba ne, sai ta ƙoƙarin ta zubar da cikin, ma dai cikin bai zuba ba, amma dai daga baya ta ce ta samu an zubar da cikin. To yanzu shine ta tuba, shine take neman shawara, take cewa Allah zai yafe mata abin da ta yi, sannan kuma wai shin ya za ta yi ta raba auren, za ta iya ci gaba da neman ya sake ta?
To Allah ya sauƙi. Abu na farko shine malamai sun sha yin bayani dangane da lura da kafa'a dacewa tsakanin hada mace da namiji wajen aure, wajen lura da shekaru. Daga cikin kurakuran da iyaye suke a yau, sai a dauki yarinya karama mai karamin shekaru budurwar yarinya aje a bada ita ga dan shekara 60-65. Na'am, auren ba wai haram bane a haka, amma akwai cutarwa wadda cutarwar za ta iya bayuwa idan manto haram, dan ita shari'a kullun takan haramta abu ne idan akwai wani darar a ciki, akwai wani cutarwa a ciki. Ba daidai bane, kuskure ne a dauki yarinya karama mai karamin shekaru a kaita wajen miji mai shekara 60-60 da wani abu ko 50-50 da wani abu, tana 17-18, ba daidai bane. Kuma galiban abinda iyaye suke wannan saboda kudayin duniya, ba wai tsabar tsoron Allah da son Allah bane. Kuma galiban in kun ga an yi wa mutum mai wannan, to yana da abin duniya ne. Ita ma a nan mai fatawa abinda ta gaya mana, saboda yana da abin duniya, iyayenta sun fifita abinda za su tatsa a hannunsa su jefa yarsa cikin tasku da bala'i. Da haka wannan kuskure ne, kuma ya halatta ki nemi saki, saboda bai dace nake ba, ki ta neman saki, ki nemi ya sauke miki duk yanda za ki iya sauke miki, tunda baya iya biya miki bukatar ki, to ya halatta. Ba wani maganar basir ko wani abu, ya tsaya yayi kawai, ba wani maganar basir da wani abu, ya kake kallo na. Haka abin yake ai, ya za a hada dan shekara 65 da ya shekara 18, wannan ba daidai bane. Dole ita mata kariyar basir, kariyar ciwon suga, to daman tsufa ya kama shi ya gaji, yanzu tsohon da yake, mutumin da yake da wannan shekarun, ba kamata ne da hankali ya dan samu lafiyarsa ya lallaba ba, yana ma da bukatar wata mace anan. To kana da basir, kana da ciwon suga, kana da ciwon hawan jini, kana ciwon kaza, ciwon kaza, ya za ka je ka dauko yarinya karama sabuwa mai bukatar namiji, ka je ka kawo ta gida ka ajiye, saboda alfahari da auren mata ba daidai bane. Da haka ke haka zai zo te miki uzuri kullun basir, kullun ciwon kaza, ciwon kaza, har ku mutu, har ki mutu, ba zai iya yi ba. Iyayenki kuma gaskiya sun zalunce ki dan irin wannan aure da za a dauki yarinya aje a ninki mata cikin wannan wahala, wallahi ba daidai bane. Dan abun duniya nawa za ku samu? So duk yarinyar da ta auna ta ga an hada ta da mai uban shekaru, to haka abun zai kasance, hakuri kullun wasu matan suke. Ina fata ana fahimta, duk da wasu mazan sun sha bamban, wani za ka ga yana da shekarun amma Allah ya bashi lafiya, to nan ba shi muke magana ba. So abu na biyu, yanzu yarinyar nan irin wannan aure da aka yi mata na dole aka tilasta mata auren kwadayi, gashi abin da ya jawo. Ina kira ga duk waɗanda suka tara ƙananan ƴan mata suka ajiye ba su biya musu bukata, ku ji wannan fatawar, ku ji abin da ƴan matan suke zuwa suke suna alaka da wasu mazan a waje. Yanzu ga wannan har kuɗin tikiti ake biya mata, ga wannan har zuwa suke tana kwana a gidan wani, za ka tafi kana gidan uwar gida, ita kuma ta tafi gidan angonta, ita kuma wani angon. Wallahi ba zan manta ba, a shekarun baya gidan Radio Freedom muna program irin tambaya da amsa dinnan ana bugowa, wata yarinya karama ta bugo mini, tana tambaya na cewa shin ya halatta mace ta yi miji biyu? Nace ke, wace irin tambaya ne? Tace ita ba gaskiya mijinta biyu. Me ya faru? Irin wannan abin ta fada, iyayenta sun dauke ta sun kai ta wajen mai shekara 60 sun aura mata, ba ta son sa, ba ta so, ta fada ba ta so. Sannan kuma ta ce malam bai da lafiya, baya iya kusantar mace, jaraba kuma shi yana alfahari a ce shi ne mijin wance. Ta ce gaskiya malam ni ina da wani daban da muke alaka da shi. Haka ta faɗa, ta ce ya halatta? Me ya jawo wannan? Iyayen suka jawo. Da haka ita kanta wannan yarinya da ta zo take lalata, take zina da wani namijin bayan mijinta na aure, waye jawo wannan abun? Iyayenta su ne suka jawo wannan abun, kuma su suke da laifi. Ban halarta abin da ta yi ba, abin da kika yi kuskure ne, abin da kika yi ba daidai ba ne, amma lallai iyayenki suna da kaso mai tsoka wajen jefa ki cikin wannan yanayi da za ki je ki zina, ka buɗe abun bakin ciki har an zubar da ciki, ka duba abun bakin ciki Alhaji, da manyan motoci da kamfanoni alhaji kana ga danar ka aure yarinya karama ashe kana da alaka da wani namiji duk wanda yake da shekaru kuma yaje aure yarinya karama kuma ya san bai da cikakken lafiya da yake biya mata bukata to yana cikin riski yana cikin hadari in ba mai tsoron Allah bane to tabbas tana zuwa tana biyan bukata a gurin wasu aje a tara maka ƴaƴan da ba naka ba yanzu wannan ai ta dani mata kawar da sai ta zubar da cikin ai wata bar masa shi za ta tace Alhaji muna murna an samu rabo ashe ba rabon ka bane don Allah gyara wannan kin yi kuskure yar kuwa ki tuba ki koma ga Allah ki nemi afuwar Allah kin yi laifi kuma wannan aure ki kashe shi me yasa nace a kashe shi saboda zaman ki a cikin wannan yanayi zai dade jefa ki cikin halaka ki dake ta neman maza tunda mijin nan bai da lafiya tunda mijin nan ba zai iya gamsar da ke ba ki kashe auren ki nemi ya kashe ki nemi a raba auren iyayen ki kuma su yi hakuri kai ki boye musu kar ku ji kunya matsalar ku ci ne wani lokacin sai ku ce kunya ku ce ba za ku yi bayani ba ku je ku yi bayani wa iyayen ku ku faɗa cewa ba za ku iya ba gaskiya akwai cutarwa dan cefanan da yake musu kuma sai su san yadda za su yi jis nemo a wani guri wallahi alam
Allah ya saka da alkaimi tambaya ta gaba yake cewa ya halatta wai a shafa mai ko wani sanadari wanda yake sa ya fito gashi ya fito wa mutum ko gemu haka
asali shine mutum ya tsaya inda Allah ya yi shi asali al aslu baqa'u ma kana ala ma kana Allah ya yi ka shagiri ne to zauna shagirinka Allah ya yi ka gashin ka baya fitowa to zauna yanda Allah ya yi ka baka da gashi shine asali amma in wata bukata ta sa shekarunka kuma ya kai kai sai kaga zaka shafa wani abu dan gashin ya fito yayi kyau ko ya kara tsawo ko a inganta shi wannan ba laifi bane amma asali idan ka bar kanka yanda kake to wannan shine yafi wallahi ta'ala alam
Allah saka da alkirinan take cewa wai me ake karanta a raka'atanil fajri sannan tace a kasar Iraki take zaune haka yanzu haka ba ta bin sallah wai saboda duk gidan da take gidajen da take zaune duka hotuna ne akwai hotuna a ko ina
to na farko dai a raka'ar farko ana karanta Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu ana karanta Fatiha da kul huwallahu ahad a raka'atanil fajri ta asubahi kenan abu na biyu bai halatta ba mutum ya kallo ya sallah yana kallon hoto bai halatta ba in dai da zaki iya yi ki yaye hoton sai ki sallah ki sauke shi ko kuma ki sa mai labule ko ki rufe shi da wani abu in kin sallah sai ki bude musu wallahi gidan haya take wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta samu sabani da mijinta sai wani furici ya ce mata ita ko yar gwalci ya hakura da aurenta to wai shine take tambaya wannan saki ne idan kuma ba saki in saki ne wai saki nawa ne idan kuma ba saki bane to yaya
ba saki bane ba dan miji ya ce wai ya hakura da auren matarsa ba saki bane sai yayi bayani ya ce yana nufin ya sake ki ki fita gidan ku ko ga takardar shaida amma wannan kalmomi ta fushi ga mutum yake fada ba saki bane ke ba matata bane ba ni ba ke fita ki bar gidan nan auren mu ya kare ke ba kaza kaza duk waɗannan alfaz da namiji zai rinka faɗa ba saki bane sai dai in ya bude baki ya ce shi wane wane ya saki wance daka ba saki bane ballantana ma ya zama saki ɗaya ko biyu ko uku ba saki bane ina fata ana fahimta na'am
wannan yake cewa bayan sallama ya ce my wedding is in 3 weeks time and I got contract 2 years contract job abroad yace what shall I do with the marriage please help me out
shi wannan cewa yake auren sa nan da sati uku ne zai aure to amma ya samu wani aiki a kasar waje aiki ne na albashi aiki ne na samun kudi a kasar waje wanda sai yayi shekara biyu zai sai ka hada abun guda biyu ka aure ta kuma ka tafi da ita ka je ku zauna a ciki in kana so abu na biyu idan baka so to sai ka zabi daya ko dai kai auren ka hakura da aikin ko kuma ka hakura da auren in za ta jira ka in ka gama contract din auren ai contract din aikin sai kai auren ko kuma abu na uku kai auren ka tafi contract din ka je ka nemi gida ka tafi da matarka abu na hudu bana goyen bayan sa kai auren ka bar matar ka tafi ka je ka aiki contract din ka shekara biyu tana zaman jiran ka wannan akwai hadari da kucutarwa. Our brother is asking that he has a marriage 3 weeks coming. We can say maybe it's in this month, ending of this month, or starting of another month, upper month. But he has a contract of 2 years contract in abroad. What could he do? My advice is as follows. You can match the two things together to participate in your marriage and to attend your 2 years work in abroad. Take your wife and go with her. It's allowed Islamically and is more preparable. It's more preparable. Second option is either to stop the marriage or to stop the contract. You can stop the marriage to go further with your contract, to ignore the marriage, to forget about the marriage. Or you can ignore or forget about the contract, do your marriage. You participate in performing sunnah. Third option is you can just leave and ignore the contract totally and go ahead with your marriage, which is very good if you see that you have some ways that you can take care, financial ways that can help you to take care about your wife. But if you see that you don't have anything to take care about your wife, so you should just advise or just forgive them, your wife or the girl you want to marry. Tell her that you are not intending to marry now. You will just go forward to continue your job. If she see that she can wait for you for that 2 years, if she can afford to wait for you for that 2 years, you can do so. It's allowed Islamically. But what I suggest, which is very good, as I have said before, try to do your marriage and take your wife to go with her. Or you can seek permission from the parents of the wife that you can marry her, but you will go to participate in your job and you find a solution for getting a house, renting a house, and take your wife to the place of your job. You can do so, and it is also very good advice, but it is really, really very painful. You stay with the girl maybe many years ago. Only 3 weeks remain now. You are thinking of stopping the marriage. It is not good Islamically. Because you have wasted her time. You have wasted the time of her parents. And they will not be happy on it. They will never be happy on it. So you have to be very careful and think twice on it. Thank you very much.
Allah Sakar Al-Khari. Ya tambaya ta gaba take cewa sun dade suna soyayya da saurayinta. To yanzu sai auren ya zo, sai suka je suka yi gwajin genotype. Sai ashe dukansu su bin AF ne. Shine take cewa wai idan suka yi auren suna da zunubi.
To asali dai ana so ma'aurata guda biyu duk su zama lafiya lafiya. Kuma sharadi ne a cikin aure lafiyar mai aura da wacce za ta aure miji. Masu ASAS ba wai marasa lafiya bane kai tsaye
carriers
ne mana masu dakon cuta ne zai iya yiwa idan kun hadu ku haifar da marar lafiya a wurin
mai sikila
mai ciwon sikila kenan mai ciwon sikila bai da lafiya mai ciwon sikila yana cikin larura malamai suna ba da fatawa akan rashin yin wannan aure mai ASAS a raba su kar a bari su aure haka malamai suke ba da fatawa dan da wannan matsalar ta zamani ce yanzu ta zo aka gano ta a da can babu ita amma a da din ma za a iya inasi da sinasi da wasu abubuwa da suke ta faruwa a yi hukunci me yasa malamai suke hana auren ASAS saboda na farko idan haifi yayan ma Allah ne yake da ransu amma dai ba dadewa suke ba ga wahala idan talaka ne baya iya daukan nauyin mai ciwon sikila zurga zurga da zurfin asibiti ko kuma ma auren izo ya mutu ilalace daga baya wannan duka yana iya faruwa don haka kada ai auren shi yafi ki hakuri ki samu wani wanda ba kariya ba shi ma yayi hakuri ya samu wani wanda ba kariya ba amma in kun matsanta kun je kun yi aure ba haramun ku kai ba amma fa za ku sha wahala wannan ko shakka babu soyayya ta ɗebe ku ku zo ku je ku yi auren da daga baya in ya gaji da wahala sallama ke ke dan muna da cases din da mijin da ya ga tana jawo masa matsala sai ya gudu ya tafi ya bar su ita da yayan wani kuma sallaman ta yace ba zai iya ba gaskiya wallahi alam
mai saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin mijin da yake siya uwar gida abubuwa amma amarya baya siya mata in tai magana sai ya ce kada ta kuskura ta hada kanta da uwar gida sannan ranar kwanan amaryar haka zai ta zariya a dakin uwar gidan ya ta zuwa amma ranar girkin uwar gida kowai wayan dakin amaryar baya yi
wannan mijin azzalimi ne kurin ba wani dogon turanci Allah ya jarabe ki kin aure miji azzalimi macuci amma ai masa wazi a fadakar da shi Allah kuma wannan mijin jahili ne bai da ilimi wannan mijin ina jin ma baya sauraron wa'azi na malamai dan haka ki sani ga mijin din da kika auro dinkim ne mijin da zai zo ya ce wa wai mace wai kar ki kuskura ki hada kanki da uwar gida kenan wannan ya nuna automatically ma kawai zai fifita ita mai ake hada kanki da amarya ko uwar gida to ya nuna cewa kawai zai ta bauta ne wa ita uwar gida ke kuma ya ta azabtar da shi idan kin ga dama za ki iya gaya masa ko ka mana adalci ko ka sallame ni kuma ya shiga kinki ya cuce ki idan kuma kina da wani dabi'a ne hali da ba ya da kyau yake miki wannan mu'amala to ki canja halinki wallahi alam
dan saka alkari mai tambaya ta gaba yake cewa kilomita nawa ne mutum zai iya sallaka salo ko kuma ko wani hali mutum zai iya yi
48 haka malamai suka faɗa na fiqhu wasu kuma malaman Allah musu rahama suka ce ana yin kasaru ne a duk tafiyar da al'ada aka ce tafiya ce a al'ada in dai an ce tafiya tafiya ce ko da bata kai haka ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma ita da mijinta ya fi shekara ba su yi mu'amala aure ba tace yanzu haka tunda ta haihu wajen shekara 1 da wata 3 ba abin da ya hada su idan ta kai kanta wajen shi domin ya biya mata bukata a matsayin miji sai ya ce wallahi ya gaji ko ya fara baccin ƙarya ko tai magana ya kyale ta to shine take tambaya ya matsayin auren sa
to auren ku dai yana nan amma dai ana zaluntar ki irin wannan aure akwai shi amma akwai zalunci kuma abin da yake faruwa shine ya gaji da ke ne dan namiji yana gajiya da mace gaskiya duk wacce ta fahimci mijinta ya gaji da ita to sai ta neman sulhu kuma idan da yadda zace ta dan pressure up ta rinka daddagowa ta gyaggyara kanta ta gyara jikinta ya dawo yana yin ta to sai ta yi ta hanyar da shari'a ta halarta ta yadda idan haka ba zai yi ba kin ga ba za ki iya jure wannan wulakancin ba to ki nemi ya sauke miki ba ma san kashi auren nan to amma abinda muke gudu irin abinda iyaye kullun an yi magana ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri ana cutar da yaro amma a ce ayi hakuri ayi hakuri daga baya kuma ki zo ki tsallaka kina zuwa kina neman maza a waje ni kullun ina bayar da fatawa ga mata duk wanda mijinta ya kaurace mata baya biya mata bukatarta ba tare da wani uzuri da wani sababi daga gare ta ne ba in gare ta ne ta gyara idan ba a gare ta bane to ta nemi ya gyara in ba zai gyara ba ta nemi ya sake ta ya sallame ta idan tana jin tsoron za ta iya zuwa ta lalata wata ta faɗa ta ce wallahi malam in nace ma zan hakura na maka ƙarya tace wallahi malam shekaru na bai kai in hakura da namiji ba bazan iya ba tace ji take kamar ta mutu wani lokacin wallahi kai akwai matar da tace min wallahi malam sau dewa na kanji kamar in fita ne ne zina inda malam in zuciya ta rike ni wata ran ina jin tsoron zan iya ballewa in fita ne zina inda to me amfanin wannan zaman auren me amfanin sa a sauke mata ta je ta aure wanda zai kula da ita kawai so wannan miji naki ya zalunce ki kuma ya shiga hakkin ki amma dai ki ba hanyar da zaki bi ya dawo idan bai da lafiya ne ina magani idan kuma ke ne baki da lafiya ki nemi magani in kuma halin ki ne bai da kyau ki gyara halin ki in kuma shine halin sa bai da kyau to ai mai wazi in bai ba kuma ya sallame ki ku rabu kurin wallahi alam
Allah ya saka da alkaidi me tambaya ta gaba take cewa idan jariri ya mutu kafin ranar suna wai ana yanka rago ko ba a yanka sanin tambayar ta tabi take cewa wai ragon suna na jariri ne ko na mijego
kai jama'a shi jariri ana yanka masa abin yanka ne idan ya kai kwana 7 shi yasa ba inda aka ce a yanka abin yankan jariri kafin kwana 7 buluk din sa 7 ayyam an gane ko yuzza anhu yawm sabi'ihi ana masa yanka ranar 7 to bai kai 7 ba kenan in dan jariri ya koma kafin 7 ba yanka suna ana iya sa mai suna a ranar farko ma da aka haife da ana iya saka masa suna a ranar farko da aka haife da wannan ya halatta to amma idan ya riga ya mutu mai amfani a sa mai suna ba wani amfani a sa masa suna ba sai an sa masa suna ba wallahi alam sai me
wai da gon na jariri ne ko na mijego
shi na jariri ne yuzba an annabi ce wai a yanka masa abinda ake nufi na jariri dabba ce da ake yankawa dan neman lada an fahimce ni amma na waye dabban na dan ne ko kuma in ce me zan ce a maimakon on behalf of him ake yankawa ana yankawa ne don an haife shi guda biyu namiji ya mace kuma guda daya to yanzu likicin naman na matar gida ne ko na uba nasu ne duka gaba daya kwarai naku ne duka mana in ya bukata ya taba ba a ce haram ne ci ba ita ma kuma in ta bukata ba haram ne ba sannan kuma makota ma suna da haƙƙi a ciki a dan ba su al'ada din nan da ake na rarraba nama wannan bai saba shari'a ba za a yi rarraba musu a ba su shaida dan su yaduwa amma mai jego ta rike nama gaba daya ta ce nata ne saboda ita ta yi wahala haihuwa to shi kuma shi wahalar ce bane ai shi ya ciyar da ke shi yayi kaza shi yayi kaza da sauransu ku daina fada da mazajin ku akan ragon suna Allah gane da mu
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa mijinta ne yace zai dawo da amarya gidanta wata daya saboda kudin hayar siya kare ya hada ta da iyayenta aka tilasta mata har ta yadda suka dawo tace in sun kai wata 8 ya ki tashi duk abin da ya hada shi da ita sai ta mata da tijara tana ji watan wata aka kawo din tana ji kuma kuma yana faɗa mata duk abin da ya hada su sai zaga ya faɗa uwar gidan tace duk ya fice mata a rai ba ta sha'awar auren kwata-kwata saboda atakura take a gidan tace dan Allah mallan ya tsaya ta da addu'a sannan dan da hali tana so ke magana da malamin akwai abubuwa da yawa a ƙasa
asali shine idan mutum yana da hali yana da iko kowace mace ya ajiye ta a gidanta wannan shine asali in mutum yana da hali yana da iko kowace mace ya kai ta gidanta maganar rabuwan kan ƴaƴa rabuwan a wannan sai in kaga dama ne ƴaƴanka za su rabu in ɗaya yana America ɗaya yana Ingila ko ɗaya yana Cameroon ɗaya yana Saudiya zaka iya hada kansu su yi ta zumunci a wannan zamani abu mai sauki ba da wani wahala kuma gaskiya mata a raba su gidaje daban-daban yafi dadi gare su yafi dadi ga shi mijin sai dai akwai wahala da takulufa na daukar nauyi da kashe kudi zirga-zirga ma motsa jiki ne ba matsala ai kuma shi da mun aure ai an ce maka kai ne in zaka iya wanda ya san bai da halin zirga-zirga me yasa zai to amma za a iya hada su a gida guda in kowa bangaren ta daban shi ma wannan wata hanya ne na samar da zaman lafiya bangaren ta daban wannan bangaren wasu ma haka tanga suke sawa wasu ba katanga amma dai kowa dai zai shiga wajen kowa ba wannan shi ma abu ne mai kyau ba laifi to ke uwar gida mijinki ya dauko amarya ya dawo da ita gidansa ko da yake kin ce gidanki ne idan akwai wurin zaman da za ta zauna to ba fa haram ne ba ya shiga matsin rayuwa ya dauko amaryarsa ya kawo ta gidan uwar gida in an ce gidan uwar gida wannan majaz ne ba wai gidanki ne hakikatan ba gidanka na mai gida ne ai a shari'ance ba haramun ya aikata ba saboda matsi da larura ta sa ya dawo da ita bai laifi ba amma ai na yi laifi zaginki da shijara da yake miki a gabanta dole kuma ranki ya bace saboda da ba dan tana gidan ba ai da bara ta ji ba abu na uku laifinsa shine da yake daukan maganganun kenan kai mata wannan kuma koda tana ingila ne zai iya zuwa ya kai mata maganganunki ba wai zaman ta a cikin gidanki yasa yake daukan maganganunki yake kai mata ba na'am kin yi hukunci kin ce ya fita daga gare ki ya fita a zuciyarki saboda ya miki ba daidai ba ni kam shawara ta ai hakuri ki sa Allah ya bashi dama ki ga masa mai da amaryarsa wani gida ko ya kama mata wani gida don ku samu zaman lafiya dan zaman lafiyar naku yafi biyan bukatar sa shi ba amfani miji ya matsanta shi a karan kansa dokar sa da biyan bukatar sa alhali mata ba za su samu zaman lafiya ba to a ga hanyoyi ta hanyar iyaye ta hanyar lalama ta hanyar nasiha ya fitar da amaryar nan daga gidanki ya kai ta can ki samu sakata ki wala to tunda ke ce kin uwar gida ina ji miki tsoron in kin fita daga gidan ita wannan amaryar ta zo ce ta azartar miki da yayanki ta zo ba za ta iya rike miki ayyanki ba ki zo ki da nan sani kin ji wata fa da za a yi auren ta ce a sake ta bayan shekara ɗaya shekara biyu da kanta ta ce a dawo da ita kuma saboda shegen san duniya tana cewa wai za ta dawo a matsayin ita ce uwar gida to ina ji miki tsoron kar ki kashe aurenki ki zo kuma kina da na sani musamman yanzu aure yana da wahala kuma samun miji yana da wahala kuma ki duba yanda kike yanzu in kin fita daga gidan mijinki akan wannan uzuri waye zai zo ya aure ki kin tara yaya kuma wani aure zaki je ki yi ki ji dadin wannan aure alhali ga tarin yayanki a gidan wancan mijin ku yi hakuri da mazajen ku lallaba su idan sun yi ba daidai ba ai musu nasiha kuma ba rana ɗaya ba ai ta bin su a hankali ana addu'a har Allah ya sa su gyara wallahi alam
Allah ya saka da alkalmi tambaya ta gaba tace su biyu ne a gun mijinsu kowace gidanta daban amma tace idan uwar gidan ta yi tafiya to ranar kwanan ta zai je gidan uwar gidan ya kwana ba ta taba magana ba amma ita kuma da ta yi tafiya kawai sai ya tare a gidan uwar gidan har sai ta dawo
wannan
da hakan yayi daidai
ba daidai bane zalunci ne ba inda aka ce wai kana da mata guda biyu in ɗaya ta yi tafiya ranar da girkin ta to ai daman tana da wani girki ba ta nan ka ji wani irin tunani fa daman mace ba ta nan tana da girki wani irin tunani ne in kana da mata guda biyu idan suna nan wance kwana biyu wannan kwana biyu ko iya da kwaraba amma tana fita ta bar gari to in kana so ta girki to ka bi ta ki gaya wa mijinki in dai yana so ya rabon kwana to ya buga mota ya tafi can ya je ya kwana da ita a gidan iyayenta inda ta tafi amma wannan wani irin tunani ne na daban gaskiya ke da dafa tuwo kuma ya je ya kwana da aljanu zai kwana a can ɗakin uwar gidan ko an matar ɗayar ba daidai ba ne sannan kuma zaluncinsa ya bayyana ta yadda ke kuma idan ke ɗin ba ki a nan kuma ya tare a can ya kamata maza su ji tsoron Allah ya kamata su kiyaye don haka in mutum ya yi tafiya matarsa ta yi tafiya zai tare ne a gidan ɗaya matarsa kurin wacce ba ta da wani girki sai dai in kuna rabon girki a sama ko da ta yi tafiya za ka bi ta wani ya ce ai tana da 'ya'ya saboda 'ya'yanta zai je kwana a can to wannan yana da dan uzuri da ya kamata a duba shi to amma kuma ranar da ke kike da girkin yayan ba kwa basa kwana su kare suna kwana ba ta nan ne tana da yaya ne ba ta nan dan haka ranar girkin uwar yayan duk da ba ta nan sai je kwana a gidan me dalili yana zuwa kwana ne dauke yayan sa cewa wannan ya kamata a daga mai kafa yana da uzuri ya je kwana da yayan sa ko kuma ya debo yayan ya kawo su nan gidanki ku kwana tare gaba daya amma shi ma wannan ba shari'a ce tace wai a je wai wa yaya wai kwana ba dan wani namijin ya ce wai akwai kwanan yaya wannan tunani na akwai kwanan yayan yasa yanzu abinda wasu mazan suke azzalumai masu zalunci idan mutum yana da mace yana da yaya biyar shida da ita wannan kuma ya aure ta amarya yaya biyu ne idan ya zo rabon kwana ita waccan wai sai ya bar rinka bata wai kwana hudu ita wannan kwana biyu in ya je can gidan sai ya kwana hudu me dalili wai kwana biyu nata kwana biyu ne yaya yanzu har an fara rabon kwana wa yaya ma wala hatu burhanakum in kuntum sadiqin
Allah ya saka da alkali
Allah ya ganar da mu
mai tambaya ta gaba tace mijinta yana mijinta ne ya kawo ta tabaru gidan sa yake kiwo amma baya yankawa su ci da yara sai idan sun fita unguwa sai yazo ya yanka ko ya ci ko ya siyar to tace yanzu tana da ciki kuma na kwadayin nama ne cikin nata ga yanayin da take ciki shine tace ta fara dauka fa tana yankawa tana ci to a take tambaya ko tana da laifi
Allah ya miki albarka kuma wannan tattabaru da kika cikin ci halal yawa da kin ji buri-buri gari yayi zafi kina bukata dauki ki yanka ai ba tsoron Allah bane da shi idan ba kwanan ki da yayanki ya sulluko ya zagayo ya dauka yanka ashe ana yankawa ashe ke tace amma kuma kina da ciki cikin nan shi ya miki cikin nan dan sa ne da ka in kin ci tattabaru nan ba kin kika ci ba ki gaza tattabaru ki cikin hore in yi magana ki ce ke masa haka ki ce danka ne ya ci na jaririnka ne ba haramun kika ci ba saboda kina da bukata kuma kina cikin kwadayi kuma kina cikin larura kuma akwai abin nan ba wai babu shi ba ba haram kika ci ba amma dai ranar da kuka rikice kuma kuka hadu a san yadda za a yi amma dai ba haram kika ci ba Allah ya gyara mijin nan nake gyara halinsa
Allah saka da alkhairi wannan tace ita budurwa ce mai shekara 24 ta yi karatun addini da na boko amma wallahi malam ba mijin aure shine take so dan Allah malam ya sama mace mai
shi dan uwa masu sauraron mu kusa ko nesa ga wata ƴan uwa baiwar Allah shekarar ta 24 ta yi karatun addini da na boko kwaliti sosai komai yayi daidai amma fa ba miji tace tana buƙatar malam ya sama mata miji ni kuma na mika ga shi gare idan da wanda yake da bukata ya shirya bismillah ya turo profile ɗinsa da bayanin sa sai mu jona musu sai mu hada su ke ma ki turo da bayananki a wajen engineer da komai da komai karatun da kika yi ilimin ki shekarunki garin ku unguwar ku lambar wayar ki da komai in Allah ya sa da zamu sama miki miji da ikon Allah tabaraka taala kuma muna mata addu'a Allah ya aurar da ita Allah ya aurar da ita idan kuma da mabukaci shi ma sai yi magana amma fa za mu yi bincike akan ka daka da waje Allah gane da mu
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta sadu da mijinta amma bata san ranar za ta fara jinin al'ada ba sai da suka gama sai ta ga jini ya biyo bayan sa sannan kuma tace ta tabbatar jinin haila ne shine take cewa menene hukuncin hakan sannan kuma idan ta gama za ta yi wanka biyu ne ko daya
babu komai a gare ta kuma amma akwai hukuncin wanka biyu a kanta za ta yi niyya ne guda biyu ce wanka daya amma ba komai tunda bata sani ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana na'am Allah kada ka kama mu mun manta ko mun yi kuskure qur'ani ne wannan
wannan take cewa wai dan Allah menene riya sannan kuma menene riba
riba shine karin kuɗi ka ba wa mutum bashi naira 10,000 idan ya zo dawo maka da shi ka ce baka 12 shine riba da Allah ya ce haramun ne fa azanu bi harbin min Allahi wa rasulihi maciya riba su shirya yaki da Allah da manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa ya kun da ku imani kada ku ci riba ninki ba ninki Allah ya haramci ba riya ita ma haramci shi kuma shine yin aiki da ake yin sa dan Allah amma kai dan wani dan adam ya gani ya yaba asali Allah ake wa abu kuma Allah ke ba da lada to amma sai kai shi saboda wani to wannan shine riya duka haram ne riba haram ne riya ma haram ne na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan tace dan Allah ai mata bayani akan zakka suwaye da waye ya wajaba su fitar da zakka
wanda zai fitar da zakka wanda yake da hali idan mai noma ne in ya noma amfanin da ya kai adadin abinda za a cire zakka kwano 300 sai ya cire idan dabbobi ne in sun kai adadi shanu akwai adadin su awaki akwai adadin su raƙuma akwai adadin su dan haka wanda ya mallaki waɗannan abubuwa in kuma kuɗi ne in kuɗin sa sun kai nisabin zakka sun kuma shekara ana juyawa kuma mulkin kamilan mallaka ce tasa ba kayan wani bane ba kuɗin wani bane wannan su ne za su cire zakka ana cirewa a dabbobi ana cirewa a abinci ana cirewa a kadarori ana cirewa kuɗi da sauransu wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take tana cikin wani yanayi na depression sannan ji take kamar ta kashe kanta sannan tace tana so ta yi malam magana so tana dai cikin wani hali akan ita ma tana neman miji duk taimin dogon bayani
to
an taɓa mata ƙazafin ta yi ciki ma alhalin ita ba ita ce ta yi ba sannan iyayenta sun ce ita ma ta fito da miji kuma sun ce dole sai ta aure ƙabilarsu ita bai rabiya ce
to da ƴar uwa ita tana buƙatar addu'a ta ce tana cikin depression kamar ta kashe kanta lokacin aure yayi ba ya aure ba kuma iyaye sun kafa mata doka sai dai ta aure ƙabilarsu irin wannan tunani iyaye su ce wai ba za a yi aure ba wai sai dai mutum ya aure ƙabilarsa
Kano take
wannan ba daidai bane wallahi ba daidai bane kuskure ne wannan san zuciya ne in an samu ƙabilar aure ba samu wanda wanda Allah ya kawo mutumin kirki aure shi so muna miki addu'a Allah ya baki yadda zaki yi Allah kuma ya yaya miki wannan musifa zaka iya bata lambar waya sai ta kira a ci gaba da bata shawarwarin wanda ba wannan ba amma ki hakuri kar ki kashe kanki ki ci gaba da karatun Qur'ani zai zama maganin wannan matsalar insha Allah ta'ala kuma ita ma dai koma kofa abu da take da wanda yake da sha'awa yaga zai aure ta muna da lambar waya ta sai mu hada shi da ita insha Allah
sannan take cewa wani ya taba rike mata hannu kamar bai rabe ne wai sai ta tura hannunsa ta ce ba ta so shi ne yake ce mata aya in dai haka ne wallahi har abada wai ba za ta aure ba yana daya daga
to wannan
suke sa mata damuwa
to wannan sammu ne kenan sai ta bugo sai a mata magana ya mata sihiri ne ya mata tsafi kenan amma dai zaki aure in Allah ya sa yadda kuma ya zalunce ki insha Allah bai isa hana ki aure ba sai in Allah ya ga dama kuma zaki aure da ikon Allah za ku miki addu'a kuma zaki aure yul mari insha Allah wallahi
mai tambaya ta gaba take cewa su biyu ne a wajen mijin su ita tana da yara 10 ɗaya tana da yara 10 ita kuma tana da yara 5 to tace duk sauran an bude musu shago ita nata ƴaƴan manya mata ne to sai tace ya ba su jari sai ya ki mazan kuma duk ya bude musu shago da farko sai ya nuna mata ba kyauta ya ba su ba amma daga baya sai ya ce ai kyauta ya ba su shine take cewa za ta iya kai karatsa
to a ka'ida dai ƴaƴa da maza da mata tunda ba mutuwa akai ba gado aka raba ba duk hukuncin su daya bai halatta ba namiji ya ware wasu ƴaƴa maza ya ba su wani abu na kuɗi ko ya bude musu shago alhali ƴaƴansa mata ya ba su a haka a'a dole ne sai ya musu dan haka kina da haƙƙi ki nemar wa ƴaƴanki mata haƙƙi mai gidansu ya ba su abin da za su amfana da shi koda ku suna gidan aure ne ko kuma suna ƴan mata idan ba kyautai ba su ba to wannan ba laifi kasuwa ne suke masa yana biyan su amma matukar ya ce kyauta ne ki ga masa annabi ya haramta fifita tsakanin ya'ya fil atiyya wajen yin kyauta haram ne kar ki kai shi kara abin bai kai har a kai shi kara ba a ga masa in ya bi dan kansa idan bai bi ba ki zuba mai ido ki kiyaye shi ba abin da zai halakar miki da yayanki kada abin duniya ya saki kai mijinki kotu karki kada abun duniya ya saki kai mijinki ko tukarki wallahi alam
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba tace Allah ya saka da alkari tare da masu sauran hidima baki daya. Tace tambayar ta ita ce dan Allah wai me halaccin karanta suratul Yusuf a sha a musulunci dan neman farin jini?
Bid'a ne rubuta irin waɗannan surori ko ayoyi a sha dan baya cikin abinda annabi ya karantar da mu, abinda annabi ya karantar da mu a karanta ayoyin a cikin ruwa a sha. Sannan shi Qur'ani ba sai surar Yusuf kadai ba, kowace sura ma mutum ya iya karantawa ya kyakkyawan niyya, insha Allah ba shi farin jini kuma jiya ki gyara kanki, ki mutunta kanki, ki rike addini, ki zama mutum mai kirki, ki zama yar arziki mai albarka. Ba wai shaye-shaye da goge-goge ba da wayewa shi ne zai baki farin jini ba, don haka bai halatta ba wannan abin da zaki. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta gaba take cewa ya halatta mutum su yi da mai shago duk sanda ya kawo masa customer zai sallame shi ko zai sallame ta?
Ba laifi, aiki ka masa, zaka zo kai ta mai aiki ne kyauta, sai dai in ka ga dama. Duk wanda yake da wani business ka je ka nemo masa customer sai ka ce sai ya biya ka, in ya biya ka ba laifi bane, halal ne. Wallahu alam.
Wannan take cewa idan ana sallan nafila ya halatta a cikin kowace sujjada mutum ya yi addu'a?
Kware ko da gaske, ana yin sujjada, ana addu'a, addu'a sujjada wajen addu'a ce, ba laifi bane. Manzo Allah ya ce fa amaru ku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fashtahidu fihi biddu'a. Idan kun yi sujjada ku yi ijtihadi ku yi ta addu'a, dan haka ya halatta addu'a a sallar farilla a sujjada ko a sallar nafila a sujjada. Wallahu alam.
Mu tambaya ta gaba take cewa akwai bambancin addu'ar buɗe sallah ta tsakanin bambanci tsakanin farilla da nafila addu'o'in buɗe sallah?
Eh, ta akwai na nafila akwai na farilla. Mai hisul muslim ya kawo wanda ake annabi yake a cikin dare idan zai, amma su malamai sun ce na nafil sallar nafilin bilbili normal wanda ake bayan azhar bayan asar ba sai an yi addu'ar buɗe sallah ba, sallar farilla ne ake yin addu'ar buɗe sallah kamar yadda ya zo a cikin sifat salat nabi na shek Nasiruddin al-Albani rahimahullah.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa za a yin al-qunut kullum idan an yi sallar witri?
Eh, idan mutum ya ga dama ba, idan yana da bukata ba, zai iya yi. Na'am.
Wannan take cewa ai ƙarin bayani akan fadalar shafa'i da witri.
Salloli ne da annabi yake rufewa da su sallar daren shi. Falalar shafa'i da witri bai gasa bayani akan falalar qiyamul layl ba. In an ce shafa'i duk abin da ba kwaya dai ba shi ne shafa'i. Goma ma shafa'i ne, takwas ma, na'am,
even numbers
ba odd numbers. Wato annabi yana yin sallah da daddare, yayi biyu yayi sallama, yayi biyu yayi sallama, yayi biyu yayi sallama sannan yayi witri. Da ka ɗaya daga cikin falon shafa'i da witri shine koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ibada ce wacce tana ƙara mutum imani. To amma akwai shafa'i da witri da muke in mun idan da isha'i sai mu biyu sai mu zo mu yi ɗaya. Yawanci wannan shi aka saba haka ana yi, ba laifi za a iya yi ga wanda ba zai iya tashi da daddare ya kawo sallolin dare ba, so sai shafa'insa da witri ya kwanciyarsa, shi ma akwai falalawa lawan.
Allah ya saka da alkyauni. Mai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta mace ta sha magani ko ta yi amfani da wani magani haka da zai samar mata da cikin 'yan biyu ko 'yan uku saboda mijinta bai baya son haihuwa, wai ya fi son yara biyu saboda tarbiyya ta yi wahala, an yi nasihar ya kije, amma idan 'yan biyun aka haifa ko 'yan uku zai haƙura zai karɓa wai?
To shi dai wannan duk abin da yake ba za ki cutu ba, babu cutarwa, ba laifi za a iya yi. Tunda haihuwa dai abin so ne, ko ɗaya ko biyu ko uku, annabi ya ce da naka huta na salo ku yi aure ku hayayyafa, zan yi alfahari da yawanku. Idan babu cutarwa a gangan jiki, babu cutarwa a lafiya, ba laifi za a iya yi da sauransu. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan kuma take cewa mijinta ne idan ya ci abinci sai ya ce gishiri ya yi yawa, to ko ta ce ko ya ce bai ji ba sosai, to ita kuma ta ce wai bakinta ne ba daɗi, idan ta ɗanɗana sai ta ji kamar bai ji ba, kai bude bakin sa sai ya ce mata ta je ita da Allah shine take tambaya wai Allah ya san zai kama ta ko
a'a ba zai kama ta ba tunda ba da gangan take yi ba wato wasu mazajin sai hakuri wallahi dan karamin abu da za a iya gyara shi sai a ta fada ke kuma saboda rashin wayenki tunda ke bakinki ba dadi ba sai ki sa a rinka ji miki ba ko ki daina sa gishirin kwata-kwata in yazo sai ki ce mai gida ga gishirin ka a gefe ka sa iya da ishe ka
kenan ba
kin huta da rikici tunda Allah ya jarabe ki bakinki ba dadi ki nemi magani ya zaki abinda zai zubar da kiman ki da darajar ki a wajen mijinki kina cutar da shi ne kina gabza mai gishiri da yawa kuma gaskiya ne mallam akwai wasu da matan da ba su yi abinci ba ta zabba magi ya yawan bace kaga tana ta murkushe magi tana sawa ba ku san illar magi na a jikin mutum ba illar magi a jikin dan namiji ku ta zubawa bai da amfani dan danan har ka ji kamar harshe zai yanke akwai maza da yawa suna kukan matan su didi da saka magi ba su yi ba matan mallam Bahaushe baki iya abinci da zai bada sha'awa a ji ai sha'awa a ji dadi ba wata kuma hannunta na gishiri ne burin ta zuba gishiri burin ta zuba gishiri baki san illar gishiri ba gishiri shi ma yana da illa a jikin dan adam ai yana da nasa matsaloli musamman ga wanda yake da hawan jini kuma shi gishiri kashi abinci yake duk kyawun abinci a ido in dai gishiri yayi yawa baya ciwa kina cutar da shi ne saboda baya iya cin abincin gidansa to amma da yake wayanki bai da yawa to kuma ba za ki iya gyarawa ba kisa wata ta ji miki mana Allah ya gane da mu sal Allah ya isan sa ba za ta kama ki ba saboda ba da gangan ki kai ba amma dai ya kamata ki yayi na'am
Allah ya saka da kai mai tambaya ta gaba take cewa mace sai ta haihu bayan ta gama biki jinin biki da kwana 20 sai jini ya dawo mata to nan zai kasance haila ne ko kuma biki biki ne
asali mata sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa nawa ne adadin kwanakin jinin biki kwana 40 ne da haka duk jinin da bai kai wannan kwana 40 ba yana zuwa yana dawowa to na biki ne zaki irga kwana 40 ne in ya wuce 40 kuma ya zama na rashin lafiya wallahi alam
yau mai tambaya ta gaba take cewa ita da mijinta suna zaune Abuja suke zaune to gaskiya ta ce gidan ma da suke zaune kamar ta bangaren ta aka ba su gidan sannan kuma abincin da suke ci ma duka ta bangaren ta ake taimaka masa so kuma shine yanzu ya dauko aure zai kara
yep.
To shine take ganin kamar bai mata adalci ba yanzu ma ta dai yaji bata gida amma ba wai baya komai bane mijin yana da albashin sama aikaci ne da komai to amma saboda rayuwa Abuja da take da dan tsada da wahalhalu to shine take
to na farko dai abun farin ciki ne mace a ce Allah ya rufa mata asiri ta dalilin ta samu mijinta wurin zama wannan abu ne mai kyau Allah miki albarka Allah ya baki lafiya sannan abun farin ciki ne abun godewa Allah ne a ce kin samu karfi ko ta dalilin aiki ko taimakon iyaye ko wani harka dai aka yi wa mijin hanya yake amfanuwa da ke ta hanyar abincin da za ku ci ke da shi da yayanku wani abu ne mai kyau kina da lada amma magana ta gaskiya bai yi mata adalci ba ba daidai yayi ba gidan da ba naka ba matarka ta yi hanya aka ba da wannan gida ka je ka ɗauko mata wata ka kawo mata ta mata azaba ba daidai ba ne abu na biyu abinci ma ba ka iya ɗaukan nauyi gaba ɗaya ciyar da kai ake ko rabin abincin ciyar da kai ake yi kuma ita wannan mai ciyar da kai ɗin ka je ka gayyo mata kishiyar da za ta zo ta mata azaba ko ta ta mata hankali ba daidai kai ba don haka in za ki iya yi fi sabilillahi ki ba ku gida ke da kishiyar ki ba ku abinci ki ciyar da mijin ki ciyar da kishiyar ki wannan kin kyauta Allah miki albarka ba haram ba ne za ki iya yi amma tun da kyautatawa ne to sai ki ce je kama gidan haya ba za ki hana shi aure ba sannan kuma taro kin daina sakawa akan abincin da za a ci a gidan tunda har yana da karfin da zai je ya karo wata kishiya to sai ya rike gidansa ya rike ki ya rike waccan abin da ya kamata ki kenan ba yaji zaki ba ki ce aure za ka yi ka je kai amma ka samu wani gida ba wannan gidan ba tunda gidana ne ni ne hanyar sa sannan ni kuma bazan rinka sa kudi na ina ciyar maka da matarka da ka auro ta tazo tana kishi da ni tana yaka ta tana mun fada ba kuma galiban matan ba kirki bane su yanzu ba mamaki idan matar ta shigo ma ta yi kokarin ta fitar da uwar gidan daga gidan ka dan daga aikin mata amma na fada idan matar ta ga za ta yi saboda Allah wannan an gaishe ta Allah saka mata da alkhairi amma idan ta ga ba za ta iya ba a shari'a ba ta yi laifi ba idan ta daina bashi Allah ya ganar da mu wallahi falam
Allah saka da alkhairi wannan suke cewa maman su ce ta fadi a Abuja haka so yanzu haka tana asibiti tana kwance suke neman a sa ta addu'a
Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya warkar da ita mu ma Allah ya ba mu lafiya gaba daya
sai Malam Salisu shi ma akwai antinsa da tarasu ce sa ta addu'a
dan uwa Malam Salisu da yake taimaka mana kameraman din mu da yake taimaka mana wajen dauka wannan karatuka da dukkan abuwa da ake na program na addini yar uwarsa antinsa ta rasu wannan satin muna sa ta addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata da duk musulmi da suka mutu a wannan lokaci Allah ya yafe musu kuma abin da ya saurara mana Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau
to masu sauraro duka anan muka zo karshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group din malama Hafsat wanda suke ciki group 1 da 2 sannan masu turowa ta shafin Facebook za su iya ci gaba da turowa akan shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan masu turowa a TikTok su ma za su iya ci gaba da turowa akan shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan a TikTok a shafin Injiniya Abdullahi Adam Musa amma masu turo tambaya ya kamata su dinga takaitawa su daina wani sallama suna bata lokaci kai su turo tambayar su kai tsaye insha Allah za a amsa ta
sallama fa ba bata lokaci bane
a'a sallama za su sai su jira sai an amsa
eh kawai dai kace dai baka son sallama
a'a ba na so bane
to ai gaskiya
kai sallama jira suke sai an ce wa alaikum assalam
sannan
sai washe gari
to bayani za kai
sannan sai washe gari
kace kawai su tambaya
su dinga yin tambayar su kai tsaye su hado da sallamar a farko yawa sannan masu turowa a text message kuma za su iya turowa akan 0708658609 sannan masu turowa akan WhatsApp su ma za su iya turowa akan 0809845965 sannan muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salisu Muhammad Nasir Taraba da Ahmad Ibrahim Muhammad da kuma Salisu Muhammad Sani Giyade sannan da kuma Adamu Giyade ustaz kenan muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna godiya ga doctor da ya samu halarta wannan shiri sai a rufe mana da addu'a
to mun gode Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh